بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك يمغانا دلن لهدين دي 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 دا دلن sha takwas ga watan Zulqa'ada, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na da shekara 1432, daidai da 15 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na uku daga cikin jeren karatuttukan littafin al-Imam Muslim Abu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. A inda muka ji shimfiɗar da ya bayyana cewa malamin da ya neme shi da ya rubuta mai wannan littafi daga cikin abokan shi kuma ɗaliban shi, ya ce insha Allahu ta'ala ya mishi alƙawarin zai rubuta mai littafin kamar yadda ya nema, littafin ya zama ingantacce kuma a taƙaice, sannan zai yi ƙoƙarin tace abubuwan da zai yi sharhinsu. Sa'annan shine a yau za mu tashi inda yake cewa summa inna insha Allah mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta wa ta'lifihi ala shariqatin sawfa adhkuruha lak wa huwa inna na'midu ila jumlati ma usnida min al akhbar 'an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa naqsimuha ala thalathati aqsam وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق أسلم، فأما إذا ضاق ذلك أسلم، فأما ما وجبنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. وأن مقدمة جماعة مصمم طالبين إلوي سنصدك وجنس فهمتيت دومين لتتفي كتب الستة بخاري دا مسلم دا أبو داود دا نسائي دا ابن ماجه، wannan littafi shine yake dauke da doguwar muqaddima, kuma muqaddima ce wadda ba surutu ne kawai a cikin ta ba, kowane bangare na muqaddimar wani nau'i ne daga cikin nau'uka na ilimi yake bayani akai. Kaga dai asharar fagen da ya mana yana tabbatar da cewa zai cika alƙawari ne ga wannan malami da yawa alƙawari din mai suna Malam Ahmad dan Salama dan Abdullahi Abul Fadli. A yanzu abin da yake cewa summa inna insha Allah, sannan mu dinnan in Allah ya so, wannan na daga cikin abin da ya halatta a cikin harshen Larabci ko kuma a kowane harshe kake magana, kai kadai ne kake maganar, amma sai ka koma kana cewa mu to babu laifi. Galibi wannan magana ce wadda ko kuma salam magana ne irin na waɗanda suke isassu ne a cikin fagensu, amma ba girman kai bane ba kuma ji da kai bane. ko kun fahimta jama'a, dan haka al-Imam al-Allamah al-Hariri a cikin sharhin shi da yawan mulhashi ya tabbatar da cewa babu laifi dangane da ainihin haka. Ina fata an gane. Muslim yace summa inna insha Allah, sannan kuma mu din nan in Allah ya so, mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta wa ta'lifihi ala sharitatin, yace za mu fara fitar maka da abubuwan da ka nemi mu fitar maka, da kuma rubuta shi a bisa ainihin sharadi, wanda saufa adkuruhu laka, shi sharadin zan ambata maka shi. Abinda wannan magana take nufi yana cewa ne, to a yanzu zai fara bayyana wa wannan malami ka'idojin da ya rubuta wannan littafi, wajen fitar da littafin a bisa tsarin da shi musulun din zai bayyana, da kuma rubuta shi a bisa wannan sharadi wanda ya ce in Allah ya so ba da jimawa ba zai bayyana shi. Menene tsarin kuma menene sharadin? Sai ya ce wa huwa, sharadin namu kuma tsarin namu a cikin wannan littafin, inna na'amidu ila jumlati ma usnida min al-akhbari ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, za mu tattaro jimillar hadisan da aka danganta ga manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa naqsimuha ala thalathati aqsami, sai mu kasabta su kashi uku. Ma'ana zai tattaro hadisan da aka rawaito daga annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sai kasabta su kashi uku, wa thalath tabaqatin min an-nas, sannan da kuma dabakoki guda uku na ainihin mutane. Abinda ake nufi da dabaka ita ce zamani. Misali, sahabbai baki ɗayan su in ka dube su a matsayin su na sahabbai, sai ka ce dukkan su dabaka su daya, wato zamanin su daya, sai dai wasu sun fi wasu martaba. To sai ka bambance, akwai bambanci tsakanin martaba da kuma ainihin tabaka. Misali, idan ka shiga cikin aji, dukansu sai a ce waɗannan 'yan aji biyu ne gaba ɗayansu, amma ƙoƙarinsu na karatu lallai ne ya zama ɗaya. To kaga ajinsu ɗaya, amma a wajen ƙoƙari fa sun sha bamban. To takan yi ku zan zamani ɗaya, amma daraja sai ta bambanta, ko dai ta shekaru, ko ta ƙoƙari, ko ta wani ƙwazon fahimta, ko kuma wata baiwa da Allah Maɗaukakin Sarki ya maka. Abinda Muslim yake cewa a nan, hadisai sahihai da zai kawo a cikin wannan littafi zai kasafta su kashi uku. Bari mu fayyace mana abin, don wannan wurin na daga cikin shaƙaƙin da ake samu, hatta ga waɗanda wasu suka yi sharhin littafin, waɗanda suka biyo bayansu da dama sun gane cewa wannan wurin ya ɗan ba su wahalar fahimta. Har wasu suke cewa waɗannan alƙawuran da Muslim ya yi cewa zai kasafta hadisan annabi uku, zai kuma kasafta zamun nan masu riwaya kashi uku, sai suka ce kashi ɗaya ya faɗa, kashi biyu ya gafala bai faɗe su ba, har Allah ya ɗauki ran shi. Wasu haka suka faɗi, wanda magana kuskure ce. Wasu kuma suka ce a'a, ya faɗi ɗaya ne a wannan littafin, amma sai ya tafi wasu littafai nashi sai kuma ya faɗi sauran kashi biyu ɗin. Wannan maganar ma kuskure ce. Hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ingantattu, waɗanda Muslim zai kawo a cikin wannan littafin, sai yake cewa ya kasafta su kashi uku. Akwai ingantattun ingantattu, waɗanda in ka so a zamanance da irin yadda muke magana ta zamani, sai a ce matsayin ingancinsu 100 bisa 100, waɗannan ingantattu ne. Akwai ingantattu waɗanda ingancinsu bai kai waɗannan ba, in ka so su kuma misali, sai ka ce sun kasance kamar kashi 70 bisa 100 na inganci. Akwai kuma waɗanda kaɗai za ka ce waɗannan ingantattu ne, ba su kai na farko ba, ba su kai na biyu ba, su kuma in ka so sai ka ce kamar su ne waɗanda za a ce sun samu kashi 50 bisa 100 na inganci. Kun ga duk lokacin da aka yi jarabawa, duk wanda ya samu 50% ya ci jarabawa, wanda ya samu 70% ya ci jarabawa, wanda ya samu 100% ya ci jarabawa, dukkaninsu a jimillance za a ce sun ci. Amma kaga wanda ya samu 100 bisa 100 shi ya fi ci, wanda ya samu 70 bisa 100 yake biye da shi,
wanda ya samu 50 bisa 100 shi kuma ke biye da su gaba daya. Waɗannan karkasuwar su ne abinda Imam Muslim yake cewa za mu tattaro hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za mu sanya a littafin nan. A nan ba yana cewa dukkan hadisan Annabi ba, a'a, ma'ana duk hadisin da ya ga ya inganta sai ya ce wuce, wannan ma ya inganta wuce, wannan ma ya inganta wuce, to shikenan sai ya ce alhamdulillahi mun samu adadin da muke so. To sai kuma ya zo ya dubi waɗannan da ya tattara waɗanda suka inganta, sai kasafta su kashi uku da gwargwadon ƙarfin ingancinsu. Jama'a kun fahimta? Sannan ya ce zai yi kuma wannan aikin yana mai lura da yadda kowanne mai riwaya yake daga cikin mutane a cikin ainihin tsarar shi. Misali, idan aka samu sahabi Abu Bakr, sahabi ne. Idan kuma aka samu sahabi Abu Huraira, sahabi ne. Amma yanzu wajen daraja da matsayi da martaba ta ilimin da ke tattare ga Abu Bakar ba ta ga Abu Huraira a ƙarƙashin wannan, kaga kenan ƴan tabaka ɗaya, wato kamar misalin da ne muku a ɗazu, waɗanda ke aji ɗaya sukan kasance matakai daban-daban. Abinda Imam Muslim ke cewa a kowane zamani idan ya je zai dubi waɗanda suke a zamanin guda, amma kuma a cikinsu sai ya rinka duban a wannan zamanin da wannan da wannan suke tare, cikinsu wane ne ya fi ƙarfin hadda da ƙarfin ilimi da iya kiyaye abin da aka koya mishi ya isar da shi har zuwa ran da ya zama malami. Sai ya ce to wannan a cikin wannan tabakar shi ne gaba, sannan wake biye da shi, sannan wane ne ke biye da su. Kenan yanzu in kun fahimta, ita ma tabaka ta kasu kashi nawa kenan? Ta kasu kashi uku. Ma'ana mutanen da ke zamani guda su ma sukan kasu kashi uku. Idan ka dube su ta wajen shekaru za ka iya kasafta su haka, in ka dube su ta wajen karatu za ka iya kasafta su haka. Misali, yanzu da al'imamu Abu Dawuda da ɗan shi Abu Bakar dukkaninsu tabaƙarsu ɗaya, wato zamaninsu ɗaya, amma uban ya fi shekaru fiye da ɗan, sannan uban ya fi ƙwarewa da gogewa da karatu fiye da ɗan. A ƙarƙashin haka waɗannan tabaƙoƙi kenan nasu, ba za ka daidaita wannan da wannan a wajen martaba ba, amma za ka iya ainihin daidaita su a wajen tabaka. Shi ne an yi jarabawa a aji, wane ya ci na ɗaya, wane ya ci na biyu. Duk in an tashi tafiya ajin gaba tare za su tafi, kaga aji ɗaya suke, amma ƙoƙari fa wane ne ƙoƙarin shi ya bayyana wanda ya na ɗaya. To saboda haka hatta a zamanance ana ainihin bambance mutane ko da sun yi zamani ɗaya, hatta a ƙoƙari na ilimi ko da ainihin wato ana iya cewa ajinsu ɗaya, to ƙoƙarin iliminsu da fahimta yakan bambanta. To Muslim yana cewa ne in ya zo hadisan da zai tattara ya zuba a littafin nan ingantattu, to zai kasafta su kashi uku. Akwai sahihan sahihan sahihai waɗanda babu shakka, akwai sahihan sahihai, akwai kuma waɗanda za ka ce musu sahihai ne kadai. Don haka a cikin littafin Imamu Muslim akwai hadisi hasan, akwai hadisi sahihun li ghairihi, akwai hadisin da yake sahihun li zatihi. In ka so ma za ka iya cewa akwai asahhu sahihi. A ƙarƙashin wannan ashe kaga sahihan hadisai matakayya ne, sannan mutanen da ke zamani ɗaya su ma matakayya ne. Ko kun fahimta jama'a? Don haka mu dawo ku sake duban wannan magana da yake cewa summa inna insha Allah mubtadi'una fi takhriji ma sa'alta. Sannan mu dinnan in Allah ya so muna masu farawa da fitar maka da abin da ka nemi a fitar maka na hadisai, wato ingantattu, wa ta'alifihi, da kuma tattara waɗannan ainihin hadisai ala sharifatin, a bisa wani sharadi sawfa azkuruha laka, wannan sharadin zan ainihin bayyana mishi, zan bayyana maka shi. Wa huwa, shi ko wannan sharadin shi ne, inna na'midu ila jumlati ma usnida min al-akhbari an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallam, za mu tattaro jumillar hadisan da aka danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Fa naqsimuha ala thalathati aqsam, sai mu kasafta su kashi uku. Wa thalathu tabaqatin, sannan kuma mu kasafta ainihin wato matakayya da martabobi minan nasi na mutane, ala ghairi takrarin, amma ba za mu rinka muna maimaitawa ba. Don dama tun farko shi malamin da ke neman a rubuta mai littafin ya ce kar a yawaita maimaitawa. To imamu muslimin anan yana cewa ma a irin wannan tsarin idan ya kawo hadisi sahihi, to ba zai sake maimaita shi a wani wurin ba. Idan ya kawo riwayar wani da ke cikin wannan tabaka, ba zai sake ɗaukar wannan riwayar sake maimaita ta ba. Amma kana jin fatin farko ya ce sai dai da sharadi, to sharuɗan ne yake bayyanawa. Sai ce illa, yawwa gashi, sai dai an yi atiya mawdu'un la yastaghna fihi an tardadi, shine na fadi la yastaghna fihi, ko ba haka bane? Shine illa an yi atiya mawdu'un la yastaghna fihi an tardadi hadisin fihi ziyadatu ma'na, yace sai dai wani wuri wanda zai zo wanda shi wannan wurin ba za a wadatu ba game da ainihin maimaita wani hadisi wanda yake da ƙarin ma'ana akan wanda muka kawo, to anan za mu iya maimaitawa. Wato misali, idan muka kawo hadisi anan, to za mu iya matsawa gaba mu sake maimaita wannan hadisin, amma in an samu wata ƙarin magana a cikin hadisin wadda wannan ƙarin magana tana ɗauke da ƙarin ma'ana, to anan ne za mu iya maimaita hadisi. Kaga kenan a haƙiƙa shi ma maimaitawa ce wadda ta zo tattare da buƙata. Kamar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muslim ya ce in ya kawo misalin irin wannan hadisin, to ba zai sake maimaita shi ba. Amma idan aka samu wannan hadisin ya zo da wata riwaya wadda ta zo da ƙarin wata kalma wadda kalmar ke ɗauke da ma'ana wadda take ƙari akan ta farko, to zai iya maimaitawa. Shi ne kamar wannan hadisin a yadda ka ji na kawo shi, imamun Nasa'i ya ruwaito shi. To imamu Ahmad ya ruwaito shi da lafazin ƙarin cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi. To kaga kalmar min alkhairi da ta karu ta kara haifar da wata fa'ida da wata ma'ana. To annan muslim yana cewa in haka ta faru, to zai maimaita, dan kaga maimaici ne mai dauke da bukata. Au isnadun yaqa'u ila jambi isnadin, ko kuma kaga wani isnadi ya faru a gefen wani isnadin. Abinda wannan maganar take nufi shine zai iya kawo hadisi da isnadin shi. Idan ya kawo, sai ya zama shi wannan hadisin da ya kawo wannan hanyar tana da wata ƴar tangarda, to sai ya sake kwararo wata hanya ta biyu, sai ya hada ta da wannan, sai ya jingina, sai ta tokara waccan ta farko. Ko kun fahimta? To kaga anan kar kaga cewa yayi maimaici, a waigi ne wa na farko, domin idan bai kawo wannan waigin ba, to na farkon zai ainihin tusgude. Ji maganar, yake cewa au isnadun yaqa'u ila jambi isnadin, ko kuma kaga wani isnadi ya faru a gefen wani isnadin, me yasa ba a maimaita wani isnadin gashi an kawo wancan hadisin da nashi isnadin? Sai ce li illatin takunu hunaka, saboda wata illa wadda take a can din a da farkon kenan. Idan akwai illa a na farkon, to za mu ainihin wato kawo isnadi na biyu wanda zai tokara wa na farkon, domin waccan illa ta tashi. Kun fahimta jama'a? Sai ya ce li'annal ma'ana zaida fil hadisi, المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام yace domin ma'ana wadda ta karu wadda za ta zo a cikin wani hadisi wanda ake bukata zuwa gare shi to wannan ainihin wato ma'anar da wannan hadisin na tsayawa a matsayin hadisi ne cikakke mai zaman kanshi ma'anar wannan magana shine idan ya kawo maka wani hadisi da isnadi sai ya sake kwararo wannan hadisin da wani isnadin sai ya hada su in har ya kawo wannan nabiyun ne dan ana da bukatar shi to bai kamata ka dauka cewa maimaici akai ba kamata yayi ka fahimci cewa kamar yana matsayin abu ne mai zaman kanshi kuma ya zo ne dan ya karfafi na farkon kaga zai zama idan babu na farkon babu fa'ida a kawo shi idan kuma aka kawo na farkon ba a kawo shi ba shi kuma na farkon ba zai zauna daidai ba ka fahimci irin wannan yakan faru su da dama a bangarori na ainihin rayuwa kamar misalin da nayi mota ce misali sai kaga za ta tuntsire me ya kai za ta tuntsire tana bukatar wani ciko ne idan aka kawo wannan ciko aka sa sai kaga cikon ya tsaye da ita idan ba a sa cikon ba kaga asalin kafafuwanta ba su tsaye da ita to idan da babu kafafuwan nata kuma da suka kasa tsaye da ita me amfanin cikon ashe kaga in ka duba kafafuwan ta na da ma'ana kuma wannan cikon ma yana da ma'ana wannan misali ne ne muku a tabi'ance mu dawo mu fahimci menene musulun ke cewa akwai hadisin da zai kawo shi wannan hadisin sai a dube shi sai a ce wannan hadisin riwayar wani ne wana kuma matsayin shi a wurin malaman hadisi in ya ruwaito hadisi to kamar a ce 50-100 ne to sai imamu muslim sai ya sake kawo wani wanda yake irin shi ne sai ya agaza wancan sai ya ce to shikenan yanzu kaga wancan da ya ruwaito hadisin shi hasan ne to kuma ana bukatar hadisin ya kai martaba ta sahih to sai a sake jawo wata hanyar irin shi wadda take hasance misali nake muku idan aka hada yanzu ya zama sahihun li ghairihi to anan sai ka ce da ba a kawo ta farkon ba ita wannan ta biyun zata zama sahih da an kawo ta farkon ba a kawo ta biyun ba ita wannan din zata zama sahih zata zama ba shine imamu muslim yake cewa duk wanda za a kawo don ya tokarawa wancan shi ma zai zama matsayin wani hadisi ne mai zaman kanshi wato ko da an bashi shi kadai zai iya tsayuwa a matsayin hadisi sai dai ana so ne wancan ya zama yana da cikakkiyar martabar da ta kai a ce ya kai darajar hadisi sahihi shi yasa sai a kawo wannan a tokarawa wannan sai su hadu daga wannan suna da wancan yake da shi hasan wannan yake da shi hasan idan suka hadu sai su zama sahihun li ghairi jama'a kun fahimta dan haka sai yake cewa fala budda min i'adati alhadith alladhi fihi ma wasafna min alziyada kaga irin wannan halin to babu makawa kenan sai an maimaita hadisin da yake da karin hukunci ko kuma karin ma'ana irin wancan wanda muka siffanta yace aw yufassala zalika alma'na min jumlati alhadith أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره كوكما أواري واتشم ما أنر دجتكين جملة الحديث النأسلي سبود أرويتو شأتكيتي إذا أمكان إذن هكذا تيو نمكما وسما غنغنوني قدابي مسلم يكي ينسو بلن فسا ما نسوتو كنسا نمساك داوام دو ببكين أمين با إمام مسلم يكي تيوا daga cikin malaman hadisi akwai wanda yake ruwaito hadisi da ma'ana abu na farko kenan abu na biyu cikin malaman hadisi akwai wanda in ya ruwaito hadisi sai yayi ikhtisarin hadisin sai ya takaita hadisin to in aka samu irin wannan ta faru muslim yace saboda waccan riwaya da aka yi ta da ma'ana kar ta je ta ba da wani abin daban to sai ya ainihin dauko wata riwaya sai ya kara a kusa da ita, sai ya zama ita waccan din ta fito da ma'anar da ake so ta fito da ita ta haƙiƙa. Misali, Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin Kitabul Jana'iz lokacin da ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta rasu, ita ce Ruqayya, da aka zo za a saka ta a cikin kabari, sai Annabi ya ce ayyukum lam yuqarifil lailata, cikinku wane ne bai muqarafa a daren da ya gabata ba? Imam al-Bukhari sai ya dauki lafazin muqarafa da wata ma'ana wanda yake haƙiƙa ba haka ne ta zo da hadisin ba, ita ce muqarafa laifi, muqarafa jima'i. Dan haka da ya zo sai ya ɗauki wannan lafazin, to kun ga wannan lafazin muhtasar ne, taƙaitacce ne, barin kawo muku za ku gane abubuwa. Ayyukum lam yuqarifil lailata, ayyukum lam yuqarifil lailata ahlahu, ayyukum lam yuqarifil laila zai iya ɗaukar ma'ana biyu, cikin kuwa ya bai zunubi ba daren jiya, to ya shiga ya saka wannan baiwa Allah a kabari. Cikin ku daren jiya waye bai sadu da matar shi ba, to ya shiga cikin kabari ya saka wannan matar. Yanzu ba ka da hujja da za ka ɗauki fassara ɗaya ko ma'ana ɗaya ka rinja da ita a kan ɗaya, sai dai kawai ka ɗauki guda ɗaya saboda ita ka gamsu da ita, domin dukkanin ma'anonin guda biyu za su iya bayuwa a cikin waɗannan lafuzan saboda a taƙaice aka ruwaito. Amma kaga wancan lafazin da yake cewa ayyukum lam yuqarifil lailata ahlahu, cikin kuwa ne bai sadu da matar shi ba a jiya, kaga ya fito da lafazin muqarafa a matsayin mujama'a. Imam al-Bukhari da ya ruwaito wannan hadisin da lafazin da yake muhtasar ne, takaitacce, kuma sai ya ɗauki wannan ma'anar da lafazin ya hukunta na cewa zunubi, sai ya yi ta ɗibo wasu ayoyi da wasu fassarori na Larabci yana ta gwamawa, dan da ya goyi bayan magana cewa Annabi yana nufin wanda zai shiga wannan kabarin a miƙo mishi wannan mata ya saka ta, sai in ya zama daren jiya bai laifi ba. Ibn Hazm da ya zo cikin littafin shi Al-Muhalla sai ya ce ko ɗaya ba haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake nufi ba, abinda Annabi yake nufi da muqarafa jima'i. Sai ya ce saboda wannan hadisin gashi mun ruwaito shi ta wata hanya, sai ya koro hanya ingantacciya tana cewa ayyukum lam yuqarifil lailata ahlahu, da ya kawo sai ya ce kai ba nan ba ma muna da lafazin da ya fito da lafazin jima'i karara, sai ya sake kwararo isnadi ya ce gashi a cikin wannan lafazin Annabi ya ce ayyukum lam yujami'il lailata ahlahu. Yanzu kun ga ashe takaita lafazin magana yakan ja magana ta ɗauki wani salo daban. Shi yasa ka duba so da dama wani lokacin aka bugo maka waya, idan matsala mai muhimmanci ce sai ka ce wane ka aje wayan nan ka zo mu tattauna, saboda me yiwa a wayar ana magana ana duban kuɗin credit, saboda haka za a rinka sassare kalmomi, me yiwa kuma sassare kalmomin nan zai tafi zuwa ga wata ma'ana wadda ba ita ake son a kai ba. Dan haka abu na ɗaya, riwayar hadisi dogo da taƙaitaccen lafazi malamai gaba ɗayansu sun ce bai halatta ba, sai ga malamin da Allah ya yi wa baiwa ta cewa zai iya bada taƙaitaccen bayanin da yake mai tsawo ne, kuma a fahimci bayanin kamar yadda yake asali ko kuma kusan yadda yake asali. Abu na farko kenan wanda Imam Muslim yake magana anan. To bari mu fassara mana wannan magana don mu fahimci alaƙar abinda Muslim ke cewa, duk hadisin da muka ruwaito shi da lafazi wanda yake mukhtasaran takaitacce, yace to gaskiya za mu kawo wasu hanyoyin domin wannan ma'anonin da aka takaita mu yi kokarin su fito don a yi wa hadisin kyakkyawar fahimta. Yanzu kun ji dalili daga cikin dalilan da zai sa Imam Muslim ya yawaita maimaita hanyoyi, saboda na asalin an ruwaito shi a takaice, kuma takaita shi din nan zai kai ga gurguwar fahimta. Magana ta biyu da ke dunkula a wannan wuri ita ce ar-riwayatu bil ma'ana, ruwaya hadisi da ma'ana. Idan aka ruwaici hadisi da ma'ana, so da dama fassara shi da ma'anar tashi takan bayi zuwa ga wani abu sabanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Misali, yanzu idan kai ba Kano ne, malaminka ba Sakkwace ne, sai ka je sai ya karantar da kai wata ainihin kalma kuma ya fassara maka ita da Sakkwatanci, abinda ake cewa shine duk da kai ba Kano ne, don ka zo zaka fassara wannan kalma ka fassara ta da Sakkwatanci kamar yadda malam ya maka, domin tsoron da ake karkaje ka fassara ta da Kananci ta je ta bada wata ma'anar daban. Misali, a Sakkwato akwai bambancin tsakanin dawo da fura, amma a Kano fura, damammiya fura, gudatta fura, amma a Sakkwato fa in aka ce fura me ake nufi? Damammiya. In aka ce dawo fa ana nufin gudajinta. To kaga ashe lokacin da malaminka zai ce a Sakkwato ba Sakkwace, ya ce maka siyo min dawo, me yake sa rai ka kawo mishi guda na fura, sai ka je ka kawo damammiya, sai ka ce malam ya ce ki hada fura, Bakanuwa ce da ta tashi sai ba Sakkwace ya ce ita ma, shi malam ba Sakkwace, ita ne sai da fura ba Sakkwace, kai kuma dan aike ba Kano, malam ya ce maka tafi ka siyo min dawo, da ka je wurinta ba Sakkwace ya, sai ka ce ke e ba ni fura, haka malam ya ce? Dawo malam ya ce, da ka je sai ka ce fura, ita kuma sai ta san cewa abinda ake nufi da fura a Sakkwato shine damammiya, sai ta dama. Da ka je ka kaiwa malaminka, sai malam ya ce a ni da ni ce ma ka siyo dawo, to koma, sai ka ce malam ai da ta fura ce, ce ni ban ce ma ka siyo min fura ba, cewa ne ka siyo min dawo. Kaga yanzu fassara kalmar malam da kai da Kananci ya kai ga mai kuskure. Kun fahimta jama'a? Idan ka tafi Hadejan nan tamu ta jihar Jigawa, za ka yi mamakin menene rogo. Doya suke cewa rogo, to sannan shiga nan cikin garin Zaria kaji, tunkiya da ke haihuwar rago in ka shiga cikin Zaria gangan zage-zage, sai ka ji ya kira ta akuya, don haka sai ka ji bazazzagi ya ce akuya na ta haifi rago, to ba Kano in ya ji haka sai ga akuya ta haifi rago, sai bazazzagi ya ce kwarai da gaske, to sai ba Kano ya fara mamaki, to karama ce ta faru ne ko mu'jiza ko yaya, don akuya a wurin ba Kano ita ce ja farar kuma tinkiya, shi kuma bazazzagi akuya ita ce tinkiyar fara, jar kuma sai ya ce mata kadduwa. To kun fahimci a cikin yare ɗaya na Hausa kenan tsakanin bazazzagi da Bakano ko Bakano da Basakkwace, idan har kana juya kalmomin ba tare da ka san ma'anarsu ba za su haifar da wata ma'ana, ko idan ka je Kano ka samu tela sai ka ce mishi ya dinka maka taguwa da wando, sai ka kai ya bibiyar sai ya dinka maka taguwa da wando. Idan bazazzagi ya dauki yadi biyar ya kai wa tela ba Kano, sai ce ɗinka mai riga da wando. To riga a wurin Bakano ita ce babban riga. To sai Bakano ya ga ya za a ɗinka babban riga da wando, to ƴar ciki fa, wato malin da wando kenan, ba zazzagin nan ke cewa ɗinka mai, to ba jamfa. Sai ce a riga da wando. To kaga sai ka lura da wannan, sannan dubi wannan kalmar da na faɗi, ka kai ta Sakkwato. A Sakkwato keken ɗinki shi ne tela, telan kuma shi ne tela ake cewa. A nan kuma Zazzau da Kano keken ɗinki ne, telan shi ne tela. To don haka idan ka je Sakkwato sai ka ji mutum ya ce zan je siyo tela ne. To wannan kalma in ta zo Zaria ga tela da aka je siyo, sai ce kwarai da gaske, ko kuma ya ce ina nan na sai tela na kulle a ɗaki. Ko kun fahimta jama'a? To idan kun gane wannan sai ka gane idan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi magana, to an haramta maka ka canza wannan lafazin, ka bar shi yadda yake kawai. Malamai suka ce sai dai gogaggen malami wanda ya cika sharuɗa biyu. Sharaɗin farko shine ya saba karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya san irin loga da salo da Annabi ya saba magana. Kaji sharaɗi na ɗaya. Sharaɗi na biyu sai in ya zama ya san ma'anonin kalmomin Larabci, yadda wannan kalmar tana iya tsayawa a madadin wannan 100 bisa 100. Misali, taguwa ita ce riga a Zaria. To idan har an samu wanda yake iya gane ire-iren waɗannan kalmomin, to babu laifi idan aka ce mishi kai je ka wurin wane ka karɓo min taguwa da wando. Shi kuma da ya zo wurin wannan mutum sai fahimci ba zazzagi ne, sai ce babana ya ce ka bani riga da wando. Wanda ya aiko shi Bakano ne, ya aike shi wurin ba zazzagi, shi Bakanan sai ce karɓo min taguwa da wando. Shi kuma ɗan aiken sai ya fahimci to wannan ba zazzagi ne, idan na ce mishi riga da wando to shi ne zai fahimci haƙiƙanin taguwa da wando da wancan Bakano ya ce mu. To malamai suka ce idan baka ƙware a harshen Larabci ta hanyar gane cewa wannan kalmar idan Annabi ya faɗe ta, idan na cire ta, idan na kawo wannan kalmar ma'anarsa ɗaya 100 bisa 100, to in ba haka ba karka sake ka sauya. To kaga wannan yana buƙatar kuma abubuwa biyu kenan. Abu na farko shine tulul mumarasa, daɗewa kana cuɗani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abu na biyu shine ƙwarewa a cikin harshen Larabci da kuma luggogin Larabci, lugga. To malamin da ya ƙware a irin wannan, to babu laifi in yayi ɗayan abubuwan nan guda biyu, shine ikhtisari ko kuma ar-riwayatu bil ma'ana. Ina fatan wannan magana ku same ta a cikin ainihin wato littafin al-ilal as-saghir na al-Imam at-Tirmidhi, tare da sharhin wannan littafi a mujalladin farko na al-Imam Ibn Rajab mai suna Sharh Ilal at-Tirmidhi. Za ku gaggamsassun bayanai dangane da hukuncin riwaya da ma'ana, kamar da za ku samu a cikin littafin tadribin rawi da kuma littafin ikhtisaru ulumil hadith, haka kuma insha Allah ta'ala za ku samu a cikin littafin nuzhatun nabar wallafar Ibn Hajrin, tare da ta'aliki ko sharhinta da malam Muhammad Salihin al-Usaymin yewa ainihin wannan littafi. Don haka abinda Muslim ke cewa a nan, yanzu tunda mun warware matsalar kun fahimce ta ko, to mu dawo ku ga abinda yake cewa. Sai ce aw an yufassala dhalika al-ma'ana min jumlati al-hadith, ko kuma wannan ma'anar ta zama an bambance ta daga cikin jumlar hadisin, me yasa aka ciro wannan ma'anar daga cikin jimilla hadisin, ya zama hadisi ne aka kawo na annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma sai ya zama wata ma'ana ta fita gefe guda, ko kuma wata ma'ana ta haifu wadda ba ita ce asali a hadisin ba. Me yasa? Al-ikhtisari, saboda riwayar shi da aka yi a takaice sai wata ma'ana ta fita daban. Kun fahimta? Sai ce to idan haka ta faru, shi musulun zai iya kwararo wata hanya domin ta fito da ma'anar gaskiya ta waccan hadisi. Sai ce iza amkana, idan yiwuwar kwararo wata hanyar ta yiwu. Me yake sake cewa kuma yanzu nan zai iya kawo maka hadisin da aka ruwaito shi da ma'ana, ko hadisin da aka ruwaito shi mukhtasaran? Ba lallai bane ya kawo maka wani wanda zai fitar maka da hakikanin ma'anar sai in hakan za ta yiwu. Kun san dalili? Saboda wani hadisin kwaya ɗaya ake da shi, lafazin shi kwaya ɗaya ne, kuma kwaya ɗayan an ruwaito shi ne da ma'ana. To in ka ce za ka ruwaito wani wanda zai ƙara fito da ma'anar, ina za ka same shi? Dan haka yace iza amkana. Ina son ku tsaya da kyau ku fahimci abin da yake cewa. Idan ya yiwu a kawo wata hanya wadda za ta fito da ma'anar gaskiya ta wancan hadisi, a kawo. Idan kuma bai yiwu ba, ba za a kawo ba, ya rage. Idan kai ganganci ka ɗauki littafin ka karanta, ba a koya maka ba, to waccan bauɗaɗɗiyar ma'anar da ake tsoro ita za ta bayyana. Kenan kaga musulun na ishara akan cewa ya kamata littafin ya zama za ka koye shi ne kafin ka karar da abin da ke cikin shi. Domin in ba haka ba, misali wani dogon hadisi ne Imam al-Bukhari ya ruwaito shi kusan shafi guda, ka ɗauki Sahihul Bukhari a cikin babin taimama. Al-Imam Ibn Hajar mai Bulughul Maram, da yake babban malami ne a hadisi, ya daɗe, ya goge, ya iya, sannan ƙwararren malami ne a cikin harshen Larabci, Allah ya mishi fatahi, da ya zo ruwaito wannan hadisi dogo a cikin Bukhari, sai ya taƙaita shi a cikin sadara ɗaya da rabi ko sadara biyu, sai ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu tawadda'u min mazabati imra'atin mushrika. Sai ya ce rawahu al-Bukhari. Annabi da shi da sahabban shi sun yi alwala da salkar wata mata mushrika. Yanzu wannan hadisin me yake hukuntawa? A zahiri dai ka ji lafazin, annabi da sahabbai sun yi alwala da salkar wata mace mushrika. Don ka je ka ɗauki Bukhari a cikin babin taimama, sai ka ga cewa hadisi ne dogon labari ya faru. Yadda al'amarin ya faru, in ji Imran ɗan Hussein, ya ce suna cikin tafiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai aka sauka a wani wuri, aka zauna, aka huta, aka yi bacci, aka tashi za a yi sallah, babu ruwa. Aka kada, aka raya kusa, babu wani gulbi, babu wata ƙorama. Sai annabi ya ce ina Aliyu? Sai ya ce gani. Ina wani? Annabi ya kira wani, sai ya ce ku tafi ku je ku samo mana ruwa duk inda yake. Aliyu ya shiga daji, shi da mutumin nan suka yi tafiya doguwar tafiya, can sai suka haɗu da wata mata mushrika ce akan raƙumi, ta ɗibo ruwa a salka dama da hagu, ita kuma tana zaune kan raƙumi. Sai suka ce mata baiwar Allah, ina kika samo ruwa? Sai ta ce cap ɗijin, wannan ruwan rabona da inda na samo shi tun jiya iwar haka. To sai Aliyu ya ga yau mu da aka aike mu kawo ruwa yanzu, kenan yanzu mu ma za mu tafi kenan, sai gobe iwar haka mu kawo? To kawai shi kenan, sai ya sa riga ɗan sanda, sai ce mata mu tafi. Shi ne kawai sai zama hukuma, mu tafi? Ta ce ina? Sai ce ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mu je ba a kai ki wurin manzon Allah. Sai ta ce ilal ladhi yuqalu lahu sabi, to wannan da aka ce ya zo da sabon addinin nan? Aliyu bai ce mata eh ba, dan yace mata eh shi ma ya zargi annabi da irin wannan zargin da suke sai yace huwal ladhi ta'nina eh wannan din dai da kike nufi mu je aka tasa ta gaba aka je da ita gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ja akalan raƙumi aka kwantar da raƙumi aka sauke ta ta koma gefe guda ta tsaya aka kawo wani katan baho ko daro aka zuzzage ruwa annabi ya ɗibi ruwa ya kurkura baki sai ya mayar sai ya ce jama'a kowa ya zo ya ɗiba mai wankan janaba mai alwala mai duk wata bukata kowa yana ɗiban ruwa Imran ya ce ruwa yana sake komawa yana mayar da kanshi yadda yake wannan baiwa Allah tana tsaye tana kallon ikon Allah da aka kammala duk wannan bukatu da ruwanta sai annabi ya ce ku mai mata da ruwanta a cikin salkunan nan aka mayar sai ta ga ruwan ya fi da cika yadda ta zo da shi sai annabi ya ɗauko wani zani mai fadi sai aka shimfida a ƙasa sai ya ce jama'a kowa ya kawo tsaraba a tarawa matan nan mai kuɗi mai abinci mai sutura aka tara mata tsaraba ɗauri guda dam aka ce ta haura ƙumi ta hau aka kawo salkunan ruwa aka mayar mata aka kawo tsaraba aka ɗora mata a gabanta aka ce baiwa Allah Allah ya ba mu alheri shikenan ta kama hanya sai ta taho kawayenta da ke bayanta a tafiyar sun zo har sun wuce ta sun isa gida ana ta mamaki wance bata iso ba a bata iso ba to ta riga mu tahowa me ya tare ta ana ajabu abin mamaki tace kun ga mutumin nan Balaraban nan ba Quraishi wanda ake cewa ya zo da sabon addini to idan dai mutumin nan ba mai gaskiya bane to tsakanin sama da ƙasa ba wanda yafi mutumin nan dabo da rufa ido aka ce mata ya aka shine sai ta ɗauko wancan labari ta bayar wannan in takaita muku hadisin anan yanzu ku ji wannan dogon labarin da Hausa ne ma na juye shi shine fa Ibn Hajar ya takaita cewa annabi da sahabban shi sun yi alwala da salkar wata mata mushrika kaji duk wannan dogon labarin ne ya takaita to yanzu dan girman Allah wannan takaitawar baka ganin cewa mai yiwa ta zubar da wasu abubuwa da yawa ta zubar amma asalin hukuncin da Ibn Hajar ke so ya fitar a ciki a nan bulugul maram ta fito a cikin ma'anar da ya kawo duk da bai kawo lafazin hadisin ba ita ce ko ya halatta in je in samu kafiri wanda ba musulmi ba ya ɗibo ruwa in karɓi ruwan in yi alwala da shi ya halatta matuƙar bangar ruwan da wata alama ta lalacewa ba kaga wannan riwaya ce da ma'ana kuma riwayar dogon hadisi ce a mai da ita taƙaitacce to abinda Imamu Muslim yake cewa idan irin wannan lafazin ya faru kamar yaga cewa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika idan Muslim ya ruwaito irin wannan sai ce hadha mukhtasar sai ka ji ya ce wa haddathani zuhair ibn harb qala haddathana fulanun haddathana fulanun haddathana fulanun sai ka ji ya sake kawo maka wata riwaya dan ya tokara waccan ta bayyana ko kun fahimci wannan wurin jama'a wannan wurin na daga cikin wurare masu muhimmanci da yake da muhimmanci ka tsaya ka fahimci me muslim ke cewa yana kawo dalili ne daga cikin dalilan da zai iya sa ya iya maimaita wani hadisi shine ko dai an ruwaito na asalin a takaice ko an ruwaito shi da ma'ana sai ce to in zai yiwu sai ya sake kawo wata hanyar don ta bayyana asalin shi ko ta fito da ma'anar shi ta gaskiya na fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai malam muslim yake cewa walakin tafsiluhu rubbama asura min jumlatihi sai dai kuma mai yiwa bayanan shi dalla-dalla zai iya ainihin wato wuyata daga cikin jumillar wannan hadisi to sai ya ce fa i'adatuhu bi hay'atihi idza baqa zalika aslam don haka maimaita shi da asalin siffar shi ta asali, idan har shi wancan din ya kuntata to maimaita shi da riwayar shi ta asali, to shine zai fi zama lafiya. Bari mu sake maimaita muku wannan karatun. Abin da yake cewa mu dauko daga inda yace aw an yufassala zalika al-ma'na min jumlati al-hadisi al-ikhtisari, ko kuma ainihin wato waccan ma'ana sai ya zama ta ware ta fita daban daga cikin jumillar hadisin saboda an takaita shi, wato ma'anar da ake neman ta fita ba ita ce ta fita ba, to sai yace zai kwararo wa hadisin wata hanya idza amkana, walakin tafsiluhu rubbama asura min jumlatihi, sai dai kuma mai yiwuwa bayani dalla dalla daga jumillar shi wannan hadisi da aka takaita mai yiwuwa zai yi wuya. Ko kun fahimta yanzu wannan lafazin annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu tawabba'u min mazadati imra'atin mushrikatin, yanzu a cikin wannan jumillar wannan lafazin da na kawo zaka iya samun tafsilin da yake a cikin doguwar riwayar, yace to idan haka ta faru fa i'adatuhu, sake maimaita shi wannan hadisin bi hay'atihi, da hay'ar shi da yanayin shi na asali, idza baqa zalika, idan wancan ya kunci to aslam, shine zai fi zaman lafiya, shi zai fi kwanciya hankali. In dai har waccan da aka takaita lafazin ko aka ruwaito da ma'ana, ma'anar ta kuntata ba a fahimta ba, yace to abin da zai fi kawai shine sai a kwararo wannan hanya ta biyu don ma'anar ta fito. Ina fatan kun gane. Na malam, ta biyun doguwar kenan wanda za ta fito da hakikanin ma'anar. To amma ya kamata ku yi wata tambaya, ita ce wai idan haka ne tun farko me yasa muslim ba zai kawo doguwar ba? Ko yawa, abin da yasa ita ce ta farkon da ta zo da takaitaccen lafazi ko riwaya da ma'ana, ita tana da inganci, ingancin da ta cika duk sharadin da ake bukata. Ita kuma wannan ta biyu tana da gamsasshen bayani amma bata cika sharadi mai asalin ingancin da yake so ba. Misali, isnadin farko sahihi ne amma da takaitaccen lafazi, isnadi na biyu kuma fa hasanun amma da dogon lafazi, to sai ya kawo maka ta farkon cewa ita ce umda, ita ce madogarar shi. To tun daga wata wadda ita ma ta kyautatu amma bata kai kyau kamar waccan ba, to bari ya kawo ya hada su. Malamai suna yin irin wannan aikin sosai ga duk wanda ya san ilimin jarh wa ta'dil. Ina fatan mun gane. Misali, riwayoyin hadisin Isra'i da Mi'raji. Al-Imam al-Bukhari da Muslim riwayoyin da suka ruwaito game da Isra'i da Mi'raji takaitattu ne. Amma an ka koma musnadul Imam Ahmad, to Imam Ahmad ya ruwaito riwayoyi dogaye kuma sun inganta, amma ingancin su bai kai ingancin na Bukhari ba. To yanzu abinda Muslim ke cewa misali a misalce, da zai ruwaito riwayar Isra'i da Mi'rajin nan takaitacciya a Bukhari, sai zama ma'anarta ta takuntatu. To in yana ganin cewa ba za ta gamsar ba, to sai ya dauko waccan ta Ahmad wadda take da dogon bayani amma fa ta inganta, sai ya gwama su. Jama'a kun fahimci wannan wurin? Sai malam ya ce na'am. Na'am. A wuri daya. Yana faɗin dalilan ne, ba dalili ɗaya bane, amma wannan ɗaya daga cikin dalilan ne. Ai dalilan idan ka duba yana bayyanawa ne nan har ya kai wannan dalilin na uku ne. Shine ga hadisi tsaf wanda yake da lafazi, lafazin da yake ma'anar shi bata bayyana ba, sai a zo sai a kawo shi da wani lafazi wanda lafazin ya bayyana. Amma na farkon shine asalin hujja, na biyun an kawo shi ne a matsayin sharhi da kuma tokarawa wancan. To dalilan sun bambanta da kamar gwargwadon yadda yake faɗi, wani kalma ce za a samu ƙari akan waccan sai ma'ana ta fito kamar min alkhairi da ne muku magana, wani kuma lafazin ne za a canza, can yayi tsauri nan sai a kawo lafazi mai sauki, kamar me wancan muqarafa ayyukum lam yuqarifil laylata, wannan lafazin sai yazo da ayyukum lam yujami'il laylata ahlahu. Kaga yanzu lafazin ne da lafazin, amma wannan sai yazo a dunkule, wannan kuma sai yazo da tafsili. Jama'a kuna fahimta? Dan haka in muka zo muna karatun littafin, wani lokacin Allah zaka ga kamar sai mun gaji, sai a kawo hadisi daya, sai kaga Imam Muslim yana ta kwararo hanyoyi wajen guda biyar ko bakwai, sai ka ce kai wallahi mun gaji. A'a, wannan aikin ne yake yi. Ina fata an gane. Dama ya ce zai rubuta littafin amma da sharadi. To yana daga cikin muhimmancin in kana karatun littafi ka rinkai kana karanta muqaddima, domin za ta taimake ka ka gane abin da yake faruwa a cikin littafin. Ibn Hajar ya ce idan ya ce muttafaqun alaihi, ya ce Bukhari da Muslim yake nufi, ya ce kuma sharadin da ya kafa matukar ya ce muttafaqun alaihi, to ba zai sake hadawa da sunan wani malami ba. Kuma haka Bulughul Maram yake tun daga farkon shi har karshen shi, ya ce idan ya ce malamai bakwai, yana nufin Abu Dauda, Bukhari, Muslim, yana nufin Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Nasa'i, Tirmidhi da Ibn Majah, su yake nufin bakwai. Idan ya ce malamai shida, ya ce a ɗauke na farkon shine Ahmad. Malamai shida su ne Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Nasa'i, Tirmidhi da Ibn Majah. Ya ce idan ya ce malamai biyar, yana nufin Ahmad da Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah. Ya ce wani lokacin ba biyar zai ce ba, zai iya cewa malamai hudu da Ahmad. To malamai hudu yana nufin Abu Dauda, Nasa'i, Tirmidhi da Ibn Majah. Ya ce idan ya ce malamai uku, to a cikin hudincan ka cire na ƙarshe, shine sai ka ce kenan Abu Dauda, Nasa'i da Tirmidhi. Na haka kowane littafi sai ka tsaya ka karanta muqaddima shi da kyau, ka yi mishi wannan fahimta. In ba haka ba, wallahi sai ka zo kana fassara, kai ma baka san me kake cewa ba, balle mai sauraron ka. Ina fata an gane. Dan haka wannan muqaddima za mu bi ta a hankali, mu karanta ta mu fahimce ta, saboda in muka yi gaggawa, to kamar mutum ne saboda gaggawar zai shiga daki ya ci abinci, da ya soka mabudin ya ki ya soka sai ya karya shi, saboda tsabar gaggawa ya kosa ya ci abinci, to sai mu garan da zai ci abincin. Saboda haka gaggawa a wajen muqaddimar littafi ba ta da ma'ana, sai a bi a hankali. Allah ya taimaka. Malam yake cewa na'am, fa amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi, yace hadisin da ya zama mun ga cewa ba makawa sai mun maimaita shi gaba daya, min ghairi hajatin minna ilayhi, sai dai kuma ba mu da bukata, gashi dai dole a maimaita shi gaba dayan shi, amma kuma sai mu ga cewa babu bukata a maimaita shi. Yace falanata wallahi ilahu insha Allah ta'ala, in Allah madaukakin sarki ya so ba za mu dora wa kanmu nauyin yin haka ba. Abinda wannan magana take nufi, ga hadisi zai kawo, sai kuma ya zama shi wannan hadisin sahihi ne, kuma ma'anar shi ta fito, sai ya zama akwai irin wannan hadisin da lafazin da ma'anar shi ta fito amma da wata hanya daban. A tsarin malaman hadisi ya kamata a sake maimaita wannan na biyun. Dalili shine asalin hadisin ya zan yana da hanya daya, amma ta inganta 100%, kuma ma'anar shi ta kyautatu 100%, an gane ta. To malaman hadisi a ka'idar su, idan ka sake samun wannan hadisin, shi wannan din fa, da wata hanya wadda ita ma wannan hanya ingantacciya ce, malamin hadisi sai ce dole sai ka kawo ta. Domin me? Kawo hanyar farko ta mai da hadisin ya zama yana da hanya daya. To kawo ta biyu za ta baiwa hadisin damar ya zama yana da hanya biyu. Kaga kawo ta uku za ta zama yana da hanya uku. Kawo ta hudu ya zama yana da hanya hudu. To shi ko hadisi guda daya, da gwargwadon yawan hanyoyi da ya samu, da gwargwadon ƙara ingancin shi. To a nan malaman hadisi suna da ka'ida. To Imam Muslim yana tsoron kada ya zo ya rubuta littafi daga baya su zo su nemi shi mita. cewa wannan hadisin naka da ka ruwaito shi lalle ya inganta. Amma ga wata hanyar dan me baka kawo ta ba, ga wata dan me baka kawo ta ba, daga garibi ya zama aziz, daga aziz ya zama mashhur, daga mashhur ya kai mutawatir. Kaga yanzu labudda kenan a ka'idar malaman hadisi a maimaita, a ka'idar su a jumillance. Amma shi kuma a nan gurin fa ba shi da bukata, yace to gaskiya bai daura wa kanshi ba, ba zai ba. Dan kada ka zo ka ce ai dan me, sai ya ce a ya san da abun, amma da gangan ne ya takaita ni. Jama'a kuna fahimta? Bari mu maimaita wurin ku ji da kyau. Yace fa amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi, hadisin da muka samu cewa dole ne mu maimaita shi a jumlar shi gaba daya, min ghairi hajatin minna ilayhi, sai dai mu ba mu da bukatar shi amma doka ta hukunta. Ko kun fahimta? Ne muku da yaran da za ku fahimta. Dokar malaman hadisi ta hukunta a kawo shi a wurin, amma mu kuma a wurin ba mu da bukatar shi. Yace fala na tawalla fi ilahu, ba za mu dora wa kanmu nauyin wannan aiki ba insha Allahu ta'ala, in Allah madaukakin sarki ya so. Kun fahimta? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na malam. Wa alaikum salam. Eh. Sai ka daga murya.
Na imam mutum da ke yake kan kawo. Amma ke kawo kuma da ke yi ne ka kawo ne.
Eh.
Mana nan malaman da suke ci kana mun tare da su.
Eh.
Ba su adan wannan
a. A. Illa da Imam Muslim yake nufi a can baya da yake cewa zai iya kawo ainihin wato wani hadisi ya tokara wa wancan saboda ainihin wato wata illa, ko ba illa illa wadda take al-mustalah alaiha ba, a illa kawai anan dalili yake nufi, ba illa, to bari mu magana da bakin malaman hadisi, ba illa qadiha ba. Wato illa matsala a hadisi iri biyu ce, akwai illatun qadiha, akwai illa ghairu qadiha. Illa qadiha ita ce a ce wani makaryaci ne, shikenan yana da matsala wadda za ta soki mutuncin shi, wadda za ta sa ba za a karɓi hadisin ba. Amma a wurin malaman hadisi, siffanta wani malamin hadisi da wata kungiya, ba da wata muguwa aqida da ke kungiyar ba, kawai mujarradin kungiyar, ba illa ba ce, kama a ce wana murji'i ne, wana murji'i ne, wana khawariji ne. A wurin malaman hadisi sai su ce anan an danganta shi zuwa ga wata kungiya ne, amma ba cewa akai kafiri ba ne, ba kuma lallai ne lazimi ne waɗannan munanan aƙidojin da ke cikin wannan ƙungiyar ya zama yana da su ba. Saboda haka Ibn Hajar a cikin ainihin Nuzhatun Nazar ya gamsasshen bayani cewa danganta wani zuwa ga wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin da malamai sun amintu cewa ƙungiya ce asali ta 'yan bid'a, amma matukar shi da kanshi ba cewa akai yana da wannan bid'ar ba, sai dai danganta shi ga kungiyar, wannan ba dalili ne na suka ba. Dan haka za ku yi mamaki in nace muku wannan littafin yana cike da riwayoyin 'yan Shi'a, yana cike da riwayoyin Khawarij, yana cike da riwayoyin Murji'a. Suwa ake nufi da 'yan Shi'a? Mutanen da suka goyi bayan Sayyidina Ali a cikin rikicin da ya faru tsakanin shi da Muawiya, su ne kawai ake nufi 'yan Shi'a, irin su Abdullahi dan Abbas, irin su Ammar, irin su Abu Dharri, a cikin sahabbai kenan. A cikin malaman hadisi kuma, irin su al-Imamu Abu Nu'aymin Al-Fadl ibn Dukayn, irin su al-Imamu Abdurrazzaq As-San'ani, waɗannan dukkan su 'yan Shi'a ne. Me ake nufi da Shi'a? shine in aka zo aka ce da Muawiya da Aliyu sun yi fada, kai tsaye sai ce Aliyu ne yake da gaskiya. Muawiya fa sai ce radiyallahu anhu, amma dai ni ban goyi bayan shi ba. To da Muawiya ai da Aliyu da Uthman waye fi daraja? Sai ce Aliyu. To kaji inda matsalar take, fifita Aliyu akan Uthman kuskure ne, amma bai kafirta mutum ba. To waɗannan da kake jin ake ce musu ƴan Shi'a a cikin malamai masu riwaya, galibin nau'in irin wannan shi'ancin ne. Amma in aka kira sunan wani sahabi kamar Abubakar ko Umar ko Aisha ko Hafsa ko Muawiya ko Abu Sufyan, idan ya dura musu zagi, to wannan baya halatta a karɓi riwayar shi. Dan haka Imam Muslim ba da jima wannan ba, a cikin wannan muqaddima zai ruwaito mana, zaka ji inda za a ambaci sunan wane wane wane, sai ka ji an ce ba a karɓar riwayar shi. Fa innahu kana yasubbu salaf, yana zagin salaf, yana zagin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai. Kaga ashe zagin sahabbai ba shi'anci bane, rafidanci ne. To amma kaga mu a nan kasar shi'ancin da rafidancin sai abin ya zo mana a cuɗe. Waɗannan da ke zagin Abubakar da Umar da Uthman da Talha da Zubairu da Aisha da Hafsa da Muawiya da Abu Sufyan da Yazid, waɗannan rawafid malamai suke kiransu. To amma sai ya zama an kiraye su da sunan asalin mabiya Aliyu na asali, to wannan yana daga cikin kuskure da ya faru a cikin tarihin Najeriya. Jama'a, ko kun fahimta? Don haka ba za ka taɓa ganin malamai na Ahlus Sunna irin su Imamu Ahmad da irin su Ibn Qudama da makamantansu da suka yi rubutu suka yi raddi ga masu zagin sahabbai, sun ce ar-raddu ala shi'a ba, sai dai su ce ar-raddu ala rafida, ar-raddu ala rawafid. Jama'a, kun fahimta? To yanzu kaga duk wanda aka samu yana zagin sahabbi, to haramun ne a karɓi hadisi a wurin shi. To sai a ce wannan hadisin yana da illa, to babu irin waɗannan hadisan a nan. Amma waɗannan da aka samu sun goyi bayan Aliyu ko suna fifita Aliyu akan Uthman, amma fa duk da hakan aka ambaci Uthman za su ce radiyallahu anhu, aka ambaci Muawiya za su ce radiyallahu anhu, aka ambaci Amr ɗan As za su ce radiyallahu anhu. Waɗannan akan ce musu Shi'a. Jama'a, kun fahimta? Wannan wata mas'ala ce wadda zan kare mu da sharhin ta insha Allah idan mun zo sharhin littafi ko kuma muqaddima ta al-Imam an-Nasa'i da zamu a gobe in Allah so. Abin da yasa shi kanshi Imam an-Nasa'i an jefa mishi wannan kalma ta cewa dan Shi'a ne, amma malamai suka bayyana cewa na'am, idan ana nufin dan Shi'a ne mai zagin sahabbai, wannan duk wanda ya faɗi babu dalili, domin duk dan Shi'a mai zagin sahabbai, daga cikin sahabban da yake zagi waɗanda baya ƙauna akwai Abu Huraira. To hadisin farko a cikin sunan An-Nasa'i daga Abu Huraira ne, ka gan yana zagin Abu Huraira yana kafirta shi, ba zai ruwaito hadisin shi hadisin farko ba. Jama'a, kun fahimci wannan? Wata mas'ala ce ta faruwa, dan Allah ya kai mu zan warware mana. Imam an-Nasa'i a cikin yawace-yawacen karantarwa da wa'azi da yake, sai ya shiga ƙasar Dimashq, sai je samu suna zagin Sayyidina Ali, suna tsine mishi albarka. Waɗannan mutanen ba Ahlus Sunna bane, nawasib ne. Akwai wasu fitsararrun kuma, kamar yadda waɗannan ke zagin sahabbai, waɗannan kuma haka suke zagin Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini, su ma wasu fitsararrun ne, su ake cewa nawasu. Da ya shiga sai ya same su, ya musu wa'azi, ya ce musu zagin Aliyu haramun ne, zagin alaye da ahlul baitin annabi haramun ne. Sai suka nemi su hallaka shi, sai ya gudu. Imam an-Nasa'i sai ya sai rubuta littafi, zan zo muku da littafin za ku gani insha Allah. Sai sanya wa littafin Khasa'isu Ali, darajoji na musamman da Aliyu yake da su, sai ya aika musu cewa yanzu mutumin da Allah ya faɗi darajoji irin waɗannan a kan shi, banza Allah ya faɗi martabobi irin waɗannan game da shi, shi kuke zagi? To shi ne saboda jahilci na 'yan shi'an Najeriya yau kusan shekara 10 sai suka je suka saka wasu ahlus sunna shubha, cewa ai imamun Nasa'i ahlus sunna ne suka kashe shi saboda ya rubuta littafi ya faɗi daraja Aliyu. A ƙarya ne, ba ahlus sunna ne ba, nawasib ne waɗanda fitsararsu ba ta gaza fitsarar 'yan shi'a ba. To wasu da suka zo suka ɗauki wannan littafin daga cikin su nawasib, ku kiyaye, sai suka ce Aliyu ai Nasa'i ɗan shi'a ne kawai, iyakarta kenan. Ni kaina an taɓa min haka yau kusan shekara 20 da ta gabata a garin nan, a lokacin da aka taɓa kama Ibrahim Zakzaki, sai na fito ne magana cewa wannan kamun da aka yi mishi, idan ahlus sunna suna murna suna ganin cewa alheri ne, to ba Zakzaki ake nufin an kama ba, raba ana nufin an fara kama waɗanda ke gwagwarmaya addini ne, don haka za ta iso kanku ku daina murna. To madadin a tsaya a fahimci me nake so in ce, sai garam sai aka ce mi ya goyi bayan 'yan shi'a a lokacin har sai da ne kasar akan haka. To kaga anan asali akwai mutane ne waɗanda su jahilci da rashin adalci ya lullube fuskarsu, suna ganin duk wanda ba su ba kawai Allah ya saukar mai da bala'i da masifa. To in ka nuna musu a'a ba haka abin yake ba, shikenan sai su ce to ka goyi bayan shi, a'a kana nuna musu ya ake rayuwa ne. Idan gidan makwabcinka ya kama da wuta saboda kana hasada da shi ko kana kin shi, sai kai ta tafi kai ta dariya, idan wutar ta ci ta cinye ina za ta taho ne? Ashe lokacin da kai kokarin kashe wutar bai kamata ƴan uwanka su ce a'a makiyin naka ka kashe wuta, sai ka ce a'a wata magana ce a ƙarƙashin haka shine in ta gama da shi wuri na za ta taho. To in suka gaza fahimta ba su ce wawa mu muna taya ka kiyayye shi, kai kuma kana nan kana taimakon shi, kun ga ashe haƙiƙa ba su fahimci yadda saƙon yake ba. Saboda haka wannan matsalar za mu warware ta insha Allahu ta'ala in mun zo tarihin babban malami al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad ɗan Shu'aibu An-Nasa'i, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Saboda haka abinda Imam Muslim yake nufi da illa, yana nufin illa ghairu qadihatin, illa ba mai cutarwa ba. Allah ya sa kun fahimta, Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To sai ainihin al-Imam Muslim sai ya ce fa ammal qismul awwal, to yanzu zai fara cika alƙawarin da ya na cewa zai karkasa hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kashi uku, in ba kuma ta bai wannan alƙawarin. Sai ce to kashi na farko fa inna natawakha, yace mu dinnan za mu nufi an nuqaddima al akhbar allati hiya aslam min al uyubi min ghairiha, za mu nufi hadisan da suke sune hadisan da suka fi kowaɗanne hadisai kubuta daga duk wani aibi, wa anqa, hadisan da suka fi kowaɗanne tsafta da waɗanda suka fi kowaɗanne tatuwa, min an yakuna naqiliha ahla istiqamatin fil hadis, min an yakuna naqiluha ahla istiqamatin fil hadis. Wato kenan muna nufin malaman da za su ciro waɗannan hadisan da za mu zaɓa a kashin farko su zama mutane ne tsayayyu a cikin hadisi, ba sa ƙarya, ba a kuma tuhumce su da wata mugunyar aƙida ko wani mugun ra'ayi ba, sannan suna da cikakkiyar hadda. Dukkanin mutumin da za a siffanta shi da wannan siffar a ce ahla istiqama fil hadis, sai ya cika waɗannan sharuɗan, ya zama ba shi da wata muguwar aƙida, sannan ba a tuhumce shi da wani mugun laifi ba, sannan kuma baya ƙarya a hadisi ko kuma a ce ba a kama shi da ƙarya a hadisi ba. To yace irin waɗannan su ne za mu tattara a kashin farko, musulmi masu ilimi masu hadda, masu mutunci, masu kiyaye abinda malamansu suka koya musu, su karantar da ɗalibansu wannan abin keke da keke, su ake kina ahal istiqama. Kun ji kashi na farko da yace za mu nufi tattara su a wuri guda, wa itqanin lima naqalu, waɗanda suke iya kyautata duk abin da suka ciro na riwaya. Lam yujad fi riwayatihi mukhtilafun shadidun, waɗanda a cikin riwayar su ba a samu sabani mai tsanani ba. Me yasa yace mai tsanani? Saboda riwayar amintacce da riwayar dan uwan shi amintacce, ana iya samun sabani, sai sabanin ya zama sabanin lafazi ne. Ko kun fahimta? Misali kamar maganar da Ibn Hajar ya faɗi, yace wani lokacin zai iya cewa malamai biyar, wani lokacin kuma zai iya cewa malamai hudu da Ahmad. Me kenan dai biyar din? Kaga yanzu lafazi ya saba ko bai saba ba, amma ma'ana ta yi daya. Ko kuma wannan yace, naga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da rawani a kan shi. Sai wannan yazo yace, naga Annabi da bakin rawani. Yanzu wannan hakika akwai sabani? Babu sabani, domin dukkan su biyun sun tabbatar da rawani, sai dai daya ya karan ya fadi launin rawanin ne. To kaga wannan sabani ne ko ba sabani ba? Sabani ne, amma ba mai tsanani ba, domin baya tufka da warwara. Jama'a kuna fahimta? Yace to za mu tattara ire-iren hadisan waɗannan waɗanda riwayoyinsu ba a samun sabani mai tsanani. Wala takhlitun fahishun, kuma ba a samun mummunan cudani. Ana iya samun cudani tsakanin riwayar wancan da riwayar wannan, amma cudanin kada ya muni. Innamal a'malu binniyati, misali innamal a'malu binniyati, sai wani ya ruwaito innamal a'malu binniyati. Idan aka koma wajen ma'ana, za a dan iya so a bambance ma'anar binniyati da binniyati. To ire-iren waɗannan in an samu tsakanin waccan riwaya da waccan riwaya, jama'a, za a iya cewa an samu sabani ko an samu cudani, ko lafazin wancan ya harɗe da na wancan, amma bai zama fahish ba, bai munanu ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Sai yace kama qad usira fihi ala kathirin min al muhaddisina, kamar yadda aka kama da yawa daga malaman hadisi, a cikin hadisansu akwai sabani mai tsanani, a cikin hadisansu akwai ainihin cudani mummuna. Yace wa bana zalika fi hadisihim, kuma wannan ya bayyana ainihin a cikin hadisinsu. Misali hadisin la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, yanzu wannan kalmar ita kanta, wannan jumlar ita kanta, akwai cudani akwai rudani a ciki. To yanzu wannan malamin hadisi ne fa ya ruwaito. To amma kaga malaman hadisi da suka duba sai suka kama shi akwai rudani a ciki, sakamakon haka bayyana haka sai ta sa sai suka yi watsi da hadisin. Domin abinda hadisin ke cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, abinda ake cewa makwabcin wannan masallacin idan yayi sallah a ko'ina, babu sallah sai ya dawo wannan masallacin yayi. Ma'anar hadisin kenan, tare da cewa waɗanda ke karanto hadisin su yi hujja da shi, ba wannan ma'anar suke bashi ba, amma shi hadisin a tarkibin larabcin shi abinda yake hukuntawa kenan. To yaushe Annabi zai faɗi haka sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Annabin da yazo da shari'a wadda take mai sauki? Ma'anar wannan hadisin fa, idan aka ce kana makwabtaka da masallaci kaza, to duk inda kai sallah a duniya, ko Ka'aba ko masallacin Annabi, babu sallar sai ka dawo wannan masallacin. Ka'ida ce ta bayyana haka ta cikin larabcin hadisin. Ka'idar ita ce al-ma'rifatu idha u'idat ma'rifatan kanat aynal ula, shine la salata li jari al masjid illa fi al masjid. Abinda kake cewa makwabcin wannan masallacin ba shi da sallah a ko ina yayi ta sai a wannan masallacin. to yanzu barnar da ke cikin wannan hadisin ta faru ne sakamakon barnar da ke da haddar wanda ya ruwaito hadisin, ko kuma ya zama ma ƙarya ce wani ya zauna tun farko ya kirkira, dan haka sai a samu cudani ya faru, shine yake cewa kama qad usira fihi ala kaseerin min al muhaddisin, kamar yadda ainihin aka kama da yawa daga malaman hadisi aka binciko aka gano waɗannan matsalolin. Wa bana zalika fi hadisihim, kuma hakan din ta bayyana a hadisinsu. Yanzu mai muslim yake ce maka waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin to ba zai kawo hadisansu ba. Jama'a kun fahimci wannan? Malam yace fa iza nahnu taqassayna akhbara hadhihi as-sinf min an-nas, idan muka kwararo hadisan irin wannan nau'in na mutanen atba'anaha akhbaran yaqa'u fi asanidiha ba'd man laysa bil mawsufi bil hifz wal ittiqan, to kuma sai mu biyo baya da hadisan waɗanda su kuma isnadodinsu wato mazajen cikin hadisan su kuma ba su da siffa ta hadda da kyautata karatu irin waɗancan na farko. Yake cewa idan muka kawo hadisan waɗannan mutane waɗanda riwayoyinsu 100% ingantattu ne, to sai kuma mu biyo baya da riwayoyin waɗanda yake su ma an siffanta su da nagarta, sai dai ba kamar waɗancan ba, an siffanta su da hadda, sai dai ba kamar waɗancan ba. Kun fahimta kuwa? Kun ji nau'i na nawa? Nau'i na biyu, in kuma kaso za ka iya cewa na uku, amma cewar na uku kuskure ne. Abin da yasa nake faɗin haka, akwai waɗanda suka yi wannan fassarar, suka ce zuwa nan ya bayyana uku kenan. Na farko su ne waɗanda ya ce ana karɓan hadisansu, hadisansu ingantattu ne 100%. Na biyu su ne waɗanda ya ce ba a karɓan hadisansu saboda mai an gano matsaloli. Na uku su ne waɗanda ke biye da waɗancan na farko. Sai aka ce a ba haka Muslim ke nufi ba. Ai, Muslim ya ce hadisan da aka ruwaito ingantattu waɗanda zai tara a wannan littafin kashi uku ne. To ai kaga waɗancan da ba a karɓan nasu ai ba za su zama ɗaya daga ciki ba. Dan haka abinda nake so ka gane, zuwa nan an siffanta nau'i nawa kenan? Nau'i biyu. Nau'in farko su ne mutanen da 100% ana karɓan hadisinsu. Nau'i na biyu su ne mutanen da 70% ana karɓan hadisinsu, tare da cewa nagartarsu da iyawarsu da gogewarsu da haddarsu ba ta kai waɗancan na farko ba. Sai ya ce ka sinfil mutaqaddam qablahu, wato gogewarsu a hadda da iya karatu ba ta kai kamar kashi na farko ɗincan da aka gabatar ba kafinsu. Ala annahum, ya ce tare da cewa su ɗin nan, wa in kanu fi ma wasafna dunahum, ko da ike ga abinda muka siffanta na hadda da iya karatu ƙasa suke da waɗancan na farko, fa inna isma sitri was sidiqi wa ta'atil ilmi yashmaluhum, yace domin dai duk da haka an ce ba su kai waɗancan ba ko, sai yace amma dai asirin su a rufe yake, ba wanda ya iya gano maƙaryata ne, sannan gaskiyarsu su ma ta bayyana, sannan ya tabbata cewa su ma suna da ilimi kuma sun iya, kuma duk waɗannan siffofin guda uku sun tattaru a kansu. Siffar farko ita ce as-sitr, suna cikin sutura, ba wanda ya iya gano cewa ƙarya ne, maƙaryata ne. Siffa ta biyu ita ce gaskiyarsu ta bayyana. Siffa ta uku ita ce su ma suna da ilimi sun iya, sai dai kuma ba su kai kamar waɗancan ba. To sai ya marmaza, sai ya buga misali da waɗannan ɗin kashi na biyun, sai ya ce ka afa ibn sa'ib, kamar afa'u ɗan sa'ib, afa'u ɗan sa'ib wa yazid ibn abi ziyad, da yazid ɗan abi ziyad, wa lays ibn abi sulaymin, da lays ɗan abi sulaymin. Kun ga waɗannan mutanen wa abrabihim, da makamantansu, min hummalil athar, daga cikin waɗanda suka ɗauko hadisai, wa nuqqalil akhbari, waɗanda kuma suka bada labaran da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, fahum su ɗin nan وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين ko da yake a wurin malamai su din nan sanannu ne a wajen hadda da iya karatu sai dai kuma fa ghayruhum min aqranihim wadansu wadanda suke daga cikin sa'o'in su mimman indahum ma zakarna min al-ittiqani wal istiqama fi riwaya wadansu wadanda suke sa'o'in su ne wadanda su kuma suna da kwarewa da tsayuwa a wajen riwaya yafdulunahum fil hali suna fifituwa a kansu a wannan halin wal martaba da kuma ainihin martaba me ake so a ce waɗannan mutanen guda uku da ya misali da su asalin su ba mutane ne masu rauni ba wasunsu ma hadisan su 100% in karwaito cewa za kai sahihai ne amma abin da ya faru ƙarshen rayuwarsu sun samu larurori kamar tsufa ko makanta sai ta sa mutum baya iya kawo karatun da yake iya kawo wasan da yake shekara 30 ko 40 sakamakon haka sai ka ji an ce fulanun thiqatun wana amintacce ne illa annahu taghayyara bi akhratin sai dai ƙarshen rayuwar shi al'amura sun sauya to cewar ƙarshen rayuwar shi al'amura sun sauya ya rage mai darajar da ba za ta sa kowa ya zo da hadisi a karba ba sai a ce don ta iya yiwuwa wannan yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi a wurin shi bayan ya sauya din kaga ba za ka hada shi da wanda aka ce thiqatun sabtun mutqinun dhabitun kamar Imamu Malik ba Imamu Malik babu wanda ya taba ganganci ko kuskure ko wauta yace Imamu Malik na da wata matsala a hadisi dan haka hadisin Imamu Malik 100% ne tun yana yaro har yana matashi har ya zama dattijo har ya mutu to zaka hada hadisin da Imamu Malik ya ruwaito da hadisin da Abu dan Sa'id ya ruwaito wanda shi a ƙarshen rayuwar shi ya samu matsala to sai malam yake cewa kaga irin waɗannan ko da yake zaka dube su tabakar su daya sa'o'in juna ne a shekaru amma a wajen hadda da gogewa ta ilimi to su afa'u suna ainihin ƙasa da waɗannan waɗanda sa'o'in su ne jama'a kun fahimci wannan karatu da kyau Imamu Muslim kenan sai yake cewa la anna hadha inda ahli al-ilmi darajatu rafi'a domin wannan daraja ce madaukakiya a wurin malaman hadisi rafi'atun mai ainihin wato ɗaukaka wa khaslatun saniya sannan kuma ɗabi'a ce wadda take da fifiko ita ce mai a same ka a cikin riwaya ka zarci sa'o'inka zartuwa kuma ta gaskiya ita ce a ce an zo an yi jarabawa a aji a kowane darasi ka samu abin da ba zai gaza e ba kinan ran da ka tashi fita me zaka fita da shi first class to abokanka da ɗan ajin ku waɗanda su kuma a same su da B da C wani wurin ma su kai ga E za su iya fita da first class irin ka to shine sai malam yake cewa to kaga waɗancan na farko suna ɗaukakuwa a kan irin waɗannan a halin da suke tare da cewa aji ɗaya suke wato tsabaka ɗaya suke haka kuma suna da martaba sama da ta waɗancan sai ya ce domin irin wannan ƙari da ɗan adam zai samu a kan ƴan ajin shi ɗaukaka ce mai girma kuma ɗabi'a ce maɗaukakiya domin mutumin da ya fi sa'an shi shi ne ya samu fifiko shi ne idan aka saki doki a fili shi kaɗai ya sheƙa a guje ba a gane yana da gudu ko ba shi da shi an fahimta amma ku hada shi da wani doki irin shi sai a gane yana da gudun ko bai da shi abinda Imamu Muslim ke ce mana a wannan gabar ita ce a lokacin da za a same ka kafi sa'o'inka to a lokacin ne za a gane ɗaukakarka ta bayyana yanzu misali idan ka ɗauko ɗan hodiyo ka ce ya fi Abubakar gumi sai a ce ya dama wannan misalin da kai kuskure ne domin ai ba sa'an shi bane, ba tsaran shi bane, ba zamanin su guda ba. A ƙarƙashin wannan ba za a iya gane martaban ma da kake so ka nuna ɗan fojiyo yana da ita ba, domin baka gwada shi da sa'an shi ba. Shine kamar ka dubi professor ne ka ce kun ga professor nan, eh to wallahi da ya rubuta wayek credit biyar ya samu. Yanzu wannan martaba ka ba professor, ko kuma kun ga professor nan, eh wallahi ya fi yaran nan ɗan secondary iya turanci. A daraja ka ba professor, ha, ashe ba za a gane martabar mutum da darajar shi ba sai an gwada shi da sa'o'i. Saboda haka Imamu Muslim a nan yana cewa ne, waɗannan irin malamai da aka same su sun samu ɗaukaka a kan sa'o'insu, irinsu Yazid ibn Abi Ziyad da irinsu Ata ibn Sa'ib da makamantansu, sai ce to waɗannan sun samu ɗaukaka ɗaukaka maɗaukakiya saboda sun fi sa'o'insu. A ƙarƙashin wannan hadisansu sai su zama sahihai, hadisan waɗannan sa'o'insu wasu hadisan sahihai ne, wasu hadisan da'ifai ne, wasu kuma hadisan malamai in suka zo sai su ce a aje su. Me yasa al'amari bai bayyana gare mu ba? Duk malamin da a farkon rayuwar shi ana karɓan hadisin shi, tsufa ya sa shi baya iya kawo hadisin kamar yadda yake, sai malamai su ce a je a bibiyi ɗaliban shi da suka yi karatu wurin shi kafin ya samu wannan rikicin tsufa, sai a hukunta su da gwargwadon yadda yake. Misali a ce amintacce ne, sai a ce hadisin shi sahihi ne, kamar Abdullahi ibn Lahiya. Idan Abdullahi ibn Wahab ko Abdullahi ibn al-Muqri ko wani daga cikin ɗaliban shi waɗanda suna da dama ba wai guda uku ne kadai ba, suka ruwaito hadisi daga wurin wannan mutumin, hadisin shi sahihi ne saboda sun ruwaici hadisi a wurin shi ne kafin ya samu matsala. Amma idan aka samu wani wanda an tabbatar da cewa san da ya koyi hadisin a wurin shi ya samu matsala, shi kuma hadisin ya zama da'ifi. To idan aka samu na uku shine me? An kasa gano yaushe ya koyi hadisin, kafin matsala ne ko bayan matsala, sai malamai su ce ku aje hadisin, kar ku ce komai game da shi. Yanzu ka ji mutum ɗaya ana iya wa hadisin shi hukunci uku, ko dai a ce sahihi ko a ce da'ifi ko a ce ku aje shi kawai ku ja baki ku yi shiru. A ƙarƙashin wannan mutumin da ya samu kanshi a irin wannan halin, zaka haɗa shi da wanda duk sanda aka ce shi ya ba da hadisi kamar Imam Malik, kawai sai malamai sai su ce sahihi ne, zaka haɗa su? Ba za ka haɗa su ba, ka ji maganar da Muslim yake. Don haka